Afrique.
Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masaro assalamu alaikum da fatan an waye gari lafiya. Hawwa Sharif ce tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin na safiyar yau Talata 20 ga watan Fabrairu shekarar 2024. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Maryam da kanin labarai.
Sojojin Isra'ila sun kai hare-hare ta sama da ta kasa a jiya Litinin a kudancin zirin Gaza. Yayin da ma'aikatan lafiya ta Gaza ta ce adadin Falastinawa da aka kashe a yankin tun daga watan Oktoba ya zarta mutum 29,000. Akan dole ma'aikatan wani jirgin dakon kaya suka bar jirgin su a tekun Bahar Maliya a daren jiya Litinin bayan da mayakan Houthi suka kai masa hari da makami mai linzami na ballistic daga Yemen. Shugaban Amurka Joe Biden ya faɗi cewa yana duba yiwuwar sanyawa Rasha ƙarin takunkumi biyo bayan mutuwar madubin 'yan adawar ƙasar Rasha Alexei Navalny da aka tsare a gidan yari.
Kanan labaran kenan a cikin shirin na yanzu. Za ku je da ofishin babban mai shari'ar jihar Kano a arewacin Najeriya ya kudura aniyar kaddamar da bincike domin gano dalilin da ya sa wani alƙalin babban kotun shari'ar musulunci a jihar ta Kano ya ba da umarnin sakin matashiya Murja Kunya da aka zarga da yada badala a kafar sadarwar zamani da hukumar Hizba ta gurfanar a gaban kuliya.
An kawo ta shi a wata a gidanmu ta kwana 14-15 wata kuma kotun da ta kawo ta nemi tana son ta karba ba.
Sai a biyo mu domin jin ƙarin bayani kamar kowace safiyar Talata. Yau ma muna tafa da shirin tsaka mai wuya tare da Aliyu Mustapha Sokoto. Amma yanzu sai a gyara zama a saurari kashin farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakken labaran. Sojojin Isra'ila sun kai hare-hare ta sama da ta kasa a jiya Litinin a kudancin zirin Gaza yayin da ma'aikatan lafiya ta Gaza da ke karkashin ikon Hamas ta ce adadin Falastinawa da aka kashe a yankin tun daga watan Oktoba ya wuce mutum 29,000. Sojojin Isra'ila sun ba da rahoton kai hari a Khan Yunis a jiya Litinin, wato birni mafi girma a kudancin Gaza, yayin da kasashe ke ci gaba da bayyana damuwa akan shirin da Isra'ila ke yi na kai farmaki a birnin Rafa da ke kusa, inda Falastinawa miliyan 1,500 suka fake. An gwabza fada a ciki da wajen asibitin Nasir da ke birnin Khan Yunis, wanda hukumar lafiya ta duniya ta ce baya aiki a yanzu. Ofishin kula da ayyukan jinƙai na Majalisar Ɗinkin Duniya ya ce ana ci gaba da tattaunawa akan kwashe sauran marasa lafiyar da suka rage a asibitin. Akan dole ma'aikatan wani jirgin dakon kaya suka bar jirgin su a tekun Bahar Maliya a daren jiya Litinin bayan da mayakan Houthi suka kai masa hari da makami mai linzami na ballistic daga Yemen, a cewar rundunar sojan Amurka. Tsawon makonni kenan mayakan Houthi da ke samun goyon bayan Iran ke harba makamai masu linzami akan jiragen ruwa da ke wucewa ba tare da sun haddasa wata barna ba, ko kuma a lokuta da yawa makaman ba sa taba jiragen a wani kokari na tilastawa Isra'ila daina yakin da take yi da mayakan Hamas a Gaza. Amma harin bayan nan shi yafi muni. Rundunar sojan Amurka ta tsakiya ta faɗi cewa wani makami mai linzami guda ya taɓa jirgin ruwan Ruby Mar inda ya haddasa ɓarna har sai da ma'aikatan jirgin suka kira wayar neman ɗauki. Jirgin na Ruby Mar yana tafiya ne ɗauke da tutar Belize, amma wanda ya yi masa rajista yana Birtaniya. Shugaban Amurka Joe Biden ya faɗi cewa yana duba yiwuwar sanyawa Rasha ƙarin takunkumi biyo bayan mutuwar madubin 'yan adawar ƙasar Rasha Alexei Navalny da aka tsare a gidan yari. Mun riga mun sanya takunkumi, amma Amurka na duba wasu matakan, abinda Biden ya faɗawa manema labarai kenan a fadar White House. Tani dama ya zargi shugaban Rasha Vladimir Putin da 'yan barandansa da hannu a mutuwar Navalny a makon da ya wuce. Mutuwar Navalny dai na zuwa ne a daidai lokacin lokacin da Biden ke kokarin ganin majalisar dokokin Amurka ta amince da kudirin kudin tallafi na dala biliyan 95 don kasashen Ukraine, Israila da Taiwan, yayin da ƴan adawa da yawa daga jam'iyyar Republican a majalisar ba sa goyen bayan kudirin.
An jima kadamar yanzu ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Kafin nan bari mu garzaya da ku ta daba tambin giwa wato jihar Kano a Najeriya. Inda ofishin babban mai shari'a jihar ya kuduri aniyar kadamar da bincike domin gano dalilin da yasa wani alƙalin babbar kotun shari'a musulunci a jihar ya ba da umarnin sakin matashiya Murja Kunya. Kamar dai da za ku ji karin bayani a cikin wannan rahoton da wakilin mu Muhammad Ibrahim Kulli ya aika mana daga Kano.
A ranar Talatar makon jiya ne hukumar ta Hizba ta gurfanar da Murja Kunya a gaban babbar kotun shari'ar musulunci ta Kano bayan da jami'an hukumar suka damke ta yunkurin jefa ɗan mata cikin harkokin karuwanci, shigar tufafi da kalaman rashin da'a da kuma yaɗa zantukan batsa ta cikin kafofin sadarwa na zamani na daga cikin laifukan da ake tuhumar Murja Kunya da aikatawa. Wanda yake ta musanta dukkanin su a gaban kotun, al'amarin da ya sanya kotun ta yi umarni a miƙa ta gidan gyaran hali zuwa ranar Talatar nan gabanin ta saurari bukatar neman belin da lauyoyin Murja suka gabatar mata. To amma a cikin ƙarshen mako sai kwatsam labari ya bayyana cewa jami'an kula da gyaran halin na Kano sun saki Murja Kunya, al'amarin da ya tada kura a tsakanin al'umma. Sai dai misbahu lawan kofar Nasarawa da ke zaman kakakin hukumar kula da gyaran hali ta Najeriya reshen jihar Kano na cewa
mun ba da ita karshen mako, mun ba da ita a ranar Alhamis, wanda ranar Alhamis zai kama 15 ga wata, an kawo ta 13 ga wata a gidanmu ta kwanan 14, 15 ga wata kuma kotun da ta kawo ta ta nemi tana son ta karba abata, saboda haka muka danka mata. Kaga mu ajiya ce gare mu.
Yanzu menene masaniyar ku dangane da inda Murja take?
To mu dai mun ba da ita, Murja kuma ta tafi misali ko tana gidanta ne ko makamantan su misali, amma da a ce hukunci akai mata to da Murja mu muka san cewar ga matsayinta ga inda zamu aje ta.
Wannan lamari dai ya sanya wasu na zargin cewa akwai alamun hannun gwamnati a cikin sa, amma kwamishinan yaɗa labarai na gwamnatin Kano Baba Halilu Danci ya musanta.
Ba shakka tana cikin gidan garin hali, amma ana cikin wannan sai kuma wadansu suka yi petition wata security agency din, so su kuma suna bincike. Kaida ne da wannan ana bincike ko wata ko mutum yana cikin gidan hali ko ina a gaice shi ko a neme shi, amma kamar natan ka tana cikin gidan hali ne ba za a zo kai tsaye su ce mata a ba su ita ba, dole sai sun koma ta hannun kotu da ta ba wai sakin ta aka yi haka ba.
Me matsayar gwamnati game da wannan batu na Murja tun da har ma an fara zargin ƴan siyasa wala Allah jami'an gwamnati?
Shi matsayin gwamnati ma saboda kawai dai ta wayar da kan mutane cewa ga abin da ke, saboda akwai ramayya da suke zuwa suke yi wa gwamnati bakin fenti tun da abin da kotu wannan ba gwamnati a ciki.
Kamar kwamishina na cewa ko misƙalar zarcin gwamnati ba ta da sha'awa game da wannan batu na Murja.
Gwamnati sha'awar ta shine cewa ba ta shiga cikin harkar shari'a ba,
amma dai ta damu da zancen Murja kenan.
Wai da yankunan
daga cikin tambayoyin da al'umma ke yi shine ko alkali na iya bada belin wanda ake tuhuma gabanin ya kammala nazarin takardun neman belinsa da lauyoyi suka gabatar ma kotu. Baba Jibo Ibrahim shine kwakakin kotunan Kano.
To wannan shine abin da muke so mu gano, akwai abin da yana da wata madogara da hakan ta faru. Idan akwai madogara ta fuskar shari'a shikenan ya wance kansa, idan babu to kuma sauran mataki kuma ya rage ga yanda ainihin ita wato hukumar dauka da ladabtar da ma'aikatan shari'a za ta gudanar da aikin ta kansa.
Daga karfe 9 na safiyar yau Talatar nan ce zuwa kowane lokaci ake sa ran kotun za ta zauna akan wannan batu, kuma abin jira a gani shine ko Murja Kunya za ta bayyana a zauren kotun, kuma kila a wannan lokaci ne duniya za ta san makomar wannan beli nata mai cike da rudani. Mahmud Ibrahim Kulli, Muryar Amurka daga Kano, Nigeria.
To madalla an gaida Muhammad Ibrahim Kulli. Masaro ana tare ne da sashen Hausa na Muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye. Ana kuma iya ƙara sauraron shirye-shiryen mu da suka gabata a shafukan mu na sadarwar Facebook, Twitter da Instagram. Yanzu ga Maryam ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya.
A jamhuriyar Nijar, kungiyar alkalan shari'a ta Saman ta mai da martani bayan da shugaban hukumar yaƙi da cin hanci ta Koldev ya ayyana shirin karɓar wasu takardun binciken almundahana daga hannun mashara'antar ƙasar. Kungiyar ta ce wannan wata alama ce da ke fayyace yunkurin yi wa harkokin shari'a katsalanda. Wakilin muryar Amurka Salamu Mana Barma na ɗauke da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Da yake jaddada aniyar yaƙi da mahandama dukiyar ƙasa jim kaɗan bayan wata ganawa da janar Abdulrahman Chani a fadarsa a yammacin Juma'a 16 ga watan Fabrairu, shugaban hukumar Koldev Colonel Abdulwahid Jibo ya bayyana cewa takardun mafi yawancin kes-kes ɗin da 'yan ƙasa ke jiran ganin an maida hankali kansu na hannun masharantu. Sai dai a dokance, hukumar ta sa ba ta da hurumin kula da waɗannan takardu, dalili kenan za su fara duba hanyoyin da za su ba su damar samun sukuni da ikon mayar da waɗannan kes-kes a hannun Koldev, ta yadda hukumar za ta gudanar da bincike a kansu.
On est en train de faire tout pour prendre toutes les mesures légales pour pouvoir récupérer ces dossiers et les traiter.
Waɗannan kalamai ba su yi wa kungiyar alƙale ta saman daɗi ba, saboda haka kungiyar ta fitar da sanarwa don mayar da martani kan abin da ta kira yunkurin haɗa rikici a tsakanin ɓangaren zartarwa da na shari'a, kamar yadda za a ji daga bakin mai shari'a Musa Muhammadu Jigo a kungiyar Saman.
Wannan magana ce wadda take idan aka aiwatar da ita tana ɗauke da haɗurra masu yawa dangance da abin da ya shahi ɓangaren shari'a, kuma magana ce wadda take tana da haɗarin ta sa ɓangaren shari'a da ɓangaren zartarwa su ga lihin juna.
Hasali ma wannan al'amari na kama da yunkurin shiga gonar masharanta a ƙasar da aka yi alwashin mutunta yarjejeniyoyin ƙasa da ƙasa, a cewar Saman. Mai shari'a Nani Sule Abubakar Sidiku shine mataimakin babban sakataren kungiyar na ƙasa.
Rabuwa tsakanin mulki wanda ake ce separation of power a cikin yanayi na demokarasiya ko kuma yanayi na mulkin doka, shari'a ita kadai take da hurumin da za ta gurfanar da mutum gabanta domin ta tabbatar da cewa laihin da ake tuhuma shiri ya aikata ko bai aikata ba. To cewa da shi shugaban Koldev bai yi cewa za su amso dose daga gaban shari'a su zo su mai da wani suto wani ba karamin katsalan nan bane.
Wato kungiyar dai ta umarci 'ya'yanta da su gaggauta ficewa daga hukumar ta Koldev don kaucewa ba da gudunmuwa wajen yi wa doka karan tsaye.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To masu sauraro kada dai a shagali, ana sauraron shirin ne daga nan birnin Washington DC din akan mitoci 1622 da kuma 31. Yanzu sai a gyara zama a saurari shirin mu na gaba.
Saka mai wuya. Jama'a, barkanku da wannan lokaci, barkanku da saduwar mu da ku a wani sabon shiri na tsaka mai wuya. Shugaban gwamnatin mulkin soja na jamhuriyar Nijar, Janar Abdulrahman Chiani, ya fito fili balo-balo yana zargin shugaban Najeriya Ahmed Bola Tinubu da wasu shugabanni na kasashen Afirka ta Yamma kan wahalhalun da mutanen Nijar suke fama da shi, wanda kuma ya ce suna yi don su faranta wa ƙasar Faransa. Idan kana sauraron irin kalaman da ke fitowa daga bakin Janar Abdulrahman Chiani a kwanakin nan, za ka gane cewa cece-kucen da ke gudana tsakanin ECOWAS da Nijar a sanadin juyin mulkin watan Yulin shekarar da ta gabata da shi Chiani ɗin ya jagoranta. Faɗan ya tashi daga tsakanin ECOWAS da Nijar ya koma faɗa ne na fatar baki ga dangantaka tsakanin Nijar da Najeriya, duk da cewa ECOWAS hukuma ko kuma ƙungiya ce da ke da ƙasashe 15 a cikinta. A duk lokacin da ya samu sarari, Janar Abdulrahman Chiani baya wata-wata wajen fitowa balo-balo yana zargin Najeriya da shugabanta abin har ya kai yanzu maganganun nashi da Bola Tinubu sun koma kama tsakanin shi da shi ne kawai.
In ka ɗauki Tinubu, gidin ya kai Faransa ita ta ba shi iko. Bai wakala ga Allah ba ya san 'yan Najeriya su sun ka ba shi iko. Sai ya dibi, sai ya gallaza mu Nijar, ya bi umarnin Faransa, sa'annan zai samu ya zamna cikin karagashi.
Wannan kalamai suna fitowa a cikin wata hira da aka yi da shi Janar Chiani ne kwanakin ba a Yamai. To mun ji ta bakin shi shugaban Nijar ɗin. To su 'yan Nijar ɗin me suke cewa game da fitar Nijar daga ECOWAS?
Sunana Malam Sule Umaru, shugaban ƙungiyar farafula wadda ake cema Forum for Inner Citoyenneté Responsable. Lallai wannan yunkuri abu ne wanda zai kawo ma ƙasashensu matsaloli. Sabili da 'yan kadi ba waɗanda ƙasashe guda uku wato duk cikin kasa ECOWAS duk cikin kasashen sadiyawo su ne baya ga tattalin arziki. Don haka yau su da abaya din su ce su yi ta cikin wannan haɗin gwiwa da an kai na neman cigaban kasashen sadiyawo, wato mai da kasashen su baya ne. Idan ka diba waɗannan kasashe banda suna sahun baya, yau suna da matsalolin tsaron ƙasa, suna da matsaloli da makwabtansu da dama. Idan ka ɗauka musamman Niger, wato idan ta yi ta sadiyawo, bayan can ga matsaloli da ƙasashe kamar su Alger nan, Benin da Nigeria kenan sun yanke hulɗa kenan. To su waɗannan ƙasashe Niger, Mali da Burkina ba su da tekun Maliya, ba su iyaka da teku, kenan kaga samun daman fita da kai da kawo da sauran ƙasashe musamman ƙasashen Turai. Don haka tsaka mai wuya ce yau suka ƙara sa ƙasar mu wani ƙaimi ne aka ƙara sa talakawa, saboda su talakawa su ne za su ji matsala babba.
Haka ne, to magana fitar Niger da Mali da Burkina Faso daga wannan kungiya ta sai da yawo shi ne babban batun da wannan shiri na yau zai ci gaba da dubawa kuma ga dandano.
Wanga mataki da aka ɗauka, ni ga nawa gani wa'anga hukunta na Niger an sa su cikin kuskure ne, saboda kaga Mali ba ta da takunkumi ko guda, lahiya nan ita da Faransa, ambasadar kin Faransa yana can. Burkina Faso ba su da problem ko guda da wata ƙasa, ba su da wani takunkumi da ke gare su. Kina an ka zo an ka tunguma mu cikin wanga kuskure, babban kuskure ne wanga, babban matsala ce muka sa muka tsunci kan mu ciki. Kenan wanga sojawan, wanga abu da suka yi wanda ya sa su wallahi ba masoyin Nishar bane ba.
Duk ɗan ta'adda daga Maiduguri sai kin sun ba mai babu daji zaka shiga ka ce kin Najeriya babu shi. Wani kai shugaban Najeriya an ka dauka ka tsaya ka kula da kasar ka, ai zaka daddada suka ce ha Faransa zo ka yi mini nawa soje bakin bodar Niger.
Kuma Nigeria babu wani problem tsakanin mu da Nigeria, presidentin Nigeria presidentin Sadiyawo ne. Abinda ya yi da sunan Sadiyawo a matsayin shi na shugaban Sadiyawo ne ya yi magana, ba a matsayin shi na shugaban Nigeria ba. Tattalin arziki wai ka san da mu ko hatsi ba mu yi nan Niger, daga Nigeria ne ake ka hatsi dai wanga, daga Nigeria ne ake ka mani shi.
Haka ne, yanzu bari mu kutsa cikin muhawarar mu ta yau, wacce wakilinmu na birnin ya mai Sule Mumuni Barma ya shirya mana tsakanin wasu gigan 'yan siyasa guda biyu wanda kowannensu ya taba tsaya har takarar shugaban ƙasa na Niger din. Ina muku magana Alhaji Tahiru Gimba da kuma Intini Kar Alasan. A wannan tattaunawa ta yau, shi Tahiru Gimba ya ce ai ECOWAS ko Sadiyawo ba sa da hurumin cewa za su horar da wata ƙasa, domin ita Sadiyawo din nan ai kungiya ce ta haramun wacce wasu tsofaffin shugabannin kasashen Afirka da ta hanyar bindiga suka zo kan mulki suka kafa ta.
Ita Sadiyawo ke da gani sun da sun ga juna mulki sun kara a cikin wurin da aka kafa ta. Yakubu Gawanci da kanshi na san shi wani nisan ka don minista ta mai bayan yawa gidan shi. Sadiyawo ke nan Yakubu Gawanci Lagos an kawo ta inda sun so ita.
Ana 1975
shi ma general ne mai juna mulki. Sai kun ce a Lieutenant-Colonel na Niger, Lamizana yana general na wata waltattun Burkina, Musa Traore yana general na Mali, Kirku na Benin, Unitaya, Kwanan ne shi ma, Unitaya Kwanan ne ya yi yin mulki shi ma yawo na Murtani. To an ka diba wa an ka tambaya wani mutane shi ne ake ta yi. Kuma an ka tambaya an ka kawo ECOWAS soji ne sun gobe mulki ko ina suna ga suna kata ko ya zai da yake shi a zuwa zama.
Amma suna cewa kamar da masu shi ne tsari ne wanda sun riga sun tarar su waɗannan sojoji ba wai ainihin
sojoji su ba abin ya jima general ne da togo shi ba kuma wanga president ran nan. To ina na democracy kin take wa an ka tambaya referendum ina na an ka yi shi an ka ce wane kun kasa al'ummar Niger da Burkina da waye za a shiga ECOWAS ko za ka kawo ECOWAS da sunan ba. To abin da ya samu shi fi damu sojin sun masu gaji sun ga samu kasar da uku kuma sojin masu gaji uku su gusu 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 gina ku zamu planning ta tana arziki na gaskiya. Yoshi baka san inda aka buga kudin ka ba, baka san inda aka zancen shi sai dai wayen ka ji ba Faransanci
communauté économique des états de l'Afrique de l'Ouest. Tout est économique. Mais en cas de tel arrêt, je suis en train de
ba amma har yanzu ayyukan kasashen nan ba su fita daga IMO ba dake kula da harkokin
su saboda na tana zuwa dole kuma ta zo dan in baka da yanci kana da mota baka da abin volunteer da yayi ne bai ba ka ja mota ne baka da birkin da baka da ko biyan gani kana da mota daga kana zo ne ba zai yi ba kuma in zamu mun samu hidda kanmu Allah ya hidda kanmu ci wannan matsayin da muke ci tsangi da muke ciki shekara 50 fasaka an yi kusa ce ne ego ɗan Niger da ƙan Nigeria ba mai raba su.
President Antunikar, wannan mataki ya kake ganin wani irin ci gaba zai samar ko kuma koma baya?
Wallahi ni dai ci gaban da zai kawo wa fisibillahi ban gan shi ba. Me na ga koma bayan da zai kawo? Saboda menene koma bayan da zai kawo? Na farko dai kaga waɗannan ƙasashen Mali, Niger da Burkina Faso. Mali ƙannanmu ne. Burkina Faso ƙannanmu ne. Najeriya kallonmu ne saboda in ka diba duka al'umma guda ce har da su Cote d'Ivoire da sauransu duka al'umma guda ce duka mu ɗan Afrika ne kuma ce ni kai duk kowa wanga shugabannin na ƙasa guda uku sojan ga da suka amshi mulki da ƙarfi da suka zo dukansu cewa suka yi Afrika ko kuma da suke ta Afrika har suna alfahari da Thomas Sankara suna alfahari da Gaddafi suna alfahari da Lumumba a duka in suka diba wanga hitan na sai da yawo sun ci amanar waɗannan mutanen ne kuma sun ci amanar waɗanda suka kirkira sai da yawo saboda waɗanda suka kirkira sai da yawo da suka yi shi dogon nazari ne suka yi na hada kanun afni
amma kuma yana magana da samun yancin kai hujjar da aka bada kenan
samar da yancin kai ita Najeriya ta samu mulkin mallaka France sai France an kore ta daga nan ko an kore France shikin duka muka zo muka yi kuwa labusan ne an kore France France ta tayyata kuma dan France ta tayyata sai mu komo mu tsakanin mu ci juna da ba illar da zai kawo wannan abu na fada ma waɗanga kasashe guda uku in ba su da kowa cikin kasashen nan saura da suka yi saura cikin sai da yawo kasa 12 watakila akwai ɗan Nijar ba ka rasa dai miliyan 4 cikin waɗannan kasashe shi Tahiru na ji ya ce a ɗan Nijar su dawo su dauki katu da shejur Tahiru Gimba mu yi makan mu adalci kuma Najeriya babu wani problem tsakaninmu da Najeriya presidentin sai da yawo ne abun da yayi da sunan sai da yawo kuna tunani lokacin iso da aka yi kudeta na Mali in ce nika yana president an exercise ne sai da ya tashi duk mataki ka gani mutane duka suka yi wuta amma sauran kasashe sai suka kotumta mu al'ummar su da a matsayin shi na shugaban sai da yawo ne yayi magana ba a matsayin shi na shugaban abin da Najeriya ba illa da wanga abu zai kawo mana kaga na farko dai kasashen nan mutanen namu ba za su ji dadin zama cikin su ba sai an sake tsari karfi wannan ta sai da yawo ita take ba mu incin mu tai ko ina yanzu babu zancen ta
a matakin sai nan da shekara guda ne zai fara aiki
to mun ji Allah bai matakin nan
mun ba da fata ce haka ma
ba zan da aiki ya yi dogara
mun ba da fata wannan matakin yayi tasiri saboda mun ce ma mataki ne wanda ba a yi nazarin shi ba di ba yanzu in ka dauka mun yarda wanga AAS da aka yi kasashe guda uku wanga kungiya ta ayi yaki da ta'addanci ce ba ta da wani amfani illa yaki da ta'addanci shikenan babu wani tattalin arziki da ta za ta samu tattalin arziki wai ka san da mu ko hatsi ba mu yi nan Niger daga Najeriya ne ake ka hatsi dai wanga daga Najeriya ne ake ka mana shi ko bayan masara ba mu yanzu frontier kinmu da Benin wannan da aka like ka san ɗan Niger nawa suka yi asara ka san ɗan Niger nawa suka talauce ka san kai akwai ɗan Niger da suka yi command kin kaya sun ma yayi ka san ko nan banka ta durkusar da su ta amshe musu gidajensu kuma wai Togo mu daga Togo za a dauko mana abinci sai an biyo Burkina kannan a iso goshinmu to di ba wanga mataki da aka dauka ni ga nawa gani wa an ga hukumta na Niger an sa su cikin kuskure ne saboda kaga Mali ba ta da takunkumi ko guda lahiya nan ita da Faransa ambassador kin Faransa yana can eh kafsa hal ta shekarun jiya da muka kora nan su da Mali jiya ne ko shekarun jiya ne suna sallah ana ta kuwa eh kafsa hal Niger ta kore ta Burkina Faso ba su da problem ko guda da wata kasa ba su da wani takunkumi da ke gare su mu ne ke da takunkumi kuma waɗanda kasashe duka Mali ta dauki alƙawarin za ta yi zabubbuka lokaci ya kai na zabubbuka musu ba Burkina lokaci ya kai bai sausabka to mu Niger ko lokaci bun hidda ba na transition kina an ka zo an ka tunguma mu cikin wanga kuskure babban kuskure ne wanga babban matsala ce muka saka muka tsunci kan mu ciki kina mu wanga sojawan wanga abu da suka yi wanda ya sa su wallahi ba masoyin Niger bane ba
president Tayyip Bunda magana nan ta sai da yawo akwai gara kuku a bakin alƙalami ya riga ya bushe
an yanke rago ya kwanta
zai ya ce amma ragon nan ya tashi
ba ya tashi ba ta cikin sidiya wo shine alheri ga kasan mu shine alheri ga kasashen gana mu
kuma babu wata magana da gara
babu abin da yanzu za a yi ga IOS ga ECOWAS ga IOS ga sidiya wo a tattauna gyare-gyaren da za mu yi na hawan bode wanga in ka shigo waje na ga abin da za a yi daidai wa daidai ruwa saki daidai ruwa daidai saki in ka ba ni visa ya samu ka visa mun babu visa mu yi shaka da
ana cewa kasashen nan na AS su ne mafi talauci a duka gaba daya kasashen
da ke da wani ake fadi babu wanda ke dan Najeriya yau musibar talauci babu shi saboda siyasar da shugaban kasa na su sabon yasa yake da talabi ga man fitar yake da wani ne hidi wani ne ba kali albashi kowa ya san gina ramu yake yana fita abinda turuwa ta aje a dafa a ci kinan alheri gare mu muna son gobe mu sai cikin kasashe masu wani haske na duniya dole hitan mu kuma dole mu hada garin mu ba wai zance ya naji dan wani alaka ya ce IS an ga tabbar da ta'addanci
yaki da ta'addanci
Najeriya ta'addanci ya mamaye Najeriya duk arewa Najeriya babu inda zaka ta kai noma yanzu babu mai gonan gatta ba kuma babu wani zaka tafi kiwo babu wani zaka tafi noma Najeriya arewacin Najeriya kuma sai a shi ne da 36 kenan ya karin nan gasa duk da daga mai duburi sai kin sun ba mai babu daji zaka shiga ka ce kin Najeriya babu shi wani kai shugaban Najeriya an ka dauka ka tsaya ka kula da kasar ka ai zaka hidda ka ce ha faransa zo ga mun da soje bakin godan Niger ka tattale ni ta alƙawar daga Jesus kuwa kowa ya sani daga sokoto dalin kawai su suka shigo da machine su biyo ta dogon su aiwo da hilinge ne shi kuma
ga can da ma akwai rundunar hadin gwiwa Niger Nigeria Chad da Cameroon
ta sai da aikin da tayi na sojojin Niger har gobe suna ga kula da border Niger da Nigeria
ba da lam to bari mu ja burki anan sai Allah ya kai mu rana wato mu zo mu ci gaba idan Allah ya kai mu rana wato daga cikin abubuwan da zamu duba har da cewa shin tsakanin Niger da Nigeria wace kasa ce tafi dandana kudarta a sanadin wannan takunkumi da rufe kan iyakoki dake tsakanin wannan kasashen biyu yanzu kuma na son mu gode wasu baki namu Alhaji Tahiru Gimba da Intini Kar Alhassan da kuma musamman shi wakilin namu Suleiman Muni Barma da ya hada mu na wannan muhawara a madadin su Ali Mustafa Sakwato ne a Washington mun bar ku lafiya
madalla da haka kuma muka zo ga gaba ta karshe a shirin wato labarai a takaice
to a takaice sojojin Isra'ila sun kai hare-hare ta sama da ta kasa a jiya Litinin a kudancin zirin Gaza yayin da ma'aikatan lafiya ta Gaza da ke karkashin ikon Hamas ta ce adadin Falastinawa da aka kashe a yankin tun daga watan Oktoba ya zarta mutum 29,000 sojojin Isra'ila sun ba da rahoton kai hari akan Yunis a jiya Litinin wato birni mafi girma a kudancin Gaza yayin da kasashe ke ci gaba da bayyana damuwa akan shirin da Isra'ila ke yi na kai farmaki ki a birnin Rafa da ke kusa inda Falastinawa miliyan 1,500 suka fake akan dole ma'aikatan wani jirgin dakon kaya suka bar jirgin su a tekun Bahar Maliya a daren jiya Litinin bayan da mayakan Houthi suka kai masa hari da makami mai linzami na ballistic daga Yemen a cewar rundunar sojan Amurka tsawon makonni kenan mayakan Houthi da ke samun goyon bayan Iran ke harba makamai masu linzami akan jiragen ruwa da ke wucewa ba tare da sun haddasa wata barna ba ko kuma a lokuta da yawa makaman ba sa taba jiragen a wani kokari na tilastawa Isra'ila daina yakin da take yi da mayakan Hamas a Gaza
To baki ɗaya anan muka kawo ga ƙarshen shirin na wannan lokacin. A madadin Maryam Dauda da ta taya ni gabatar da shirin ta karanto labaran duniya. Sai editor mu ta wannan zangon Grace Alheri Abdu. Da Dadi Balawai da ya bada umarni da ma injiniyan mu na yanzu Mr. Kelvin. Hawa Sharif ke muku fatan alheri daga nan birnin Washington DC. Sai anjima.